الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Juma'a al-ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 21 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala balai fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ana wannan lokaci ta biyata biyanna kula ya da dango wani gango wa bayan gango wa haka ko wani gango na ana ba da cewa
ana ba da ni
kyautar dabbobi da cewa mutane su yanka a matsayin muna ma'aikacin gwamnati wannan kyautar mai yana da cewa da rena
to shi kamar misali irin wannan kyautuka kenan a matsayin kamar bakinsu ne suka je kenan wani abu ne wanda yake na karramawa shi wannan ba matsala ba ne kuma ba mutum ɗaya bane aka ɗauka a kamar kyautar jama'a ce a kamar shi idan an amintu game da fitina ba laifi bane ba namiji ya ma mace sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ma taron mata sallama kenan in taron su ne ba a tsoron wata fitina to wannan ba laifi bane mutum yana iya yi na'am to ban san ba wata addu'a ke bantacciya wadda take maganin mantuwa na kasancewar a dungule mutum ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gadar masa da kiyaye da wasu abubuwa ya nisanta shi game da yawan mantuwa mantuwa sifa ce ta ɗan adam domin babu wani ɗan adam wanda kwata-kwata za a ce baya mantuwa sai dai yawaitar ta aibi ne in ta yawaita mutum ya roƙi Allah ya nisanta shi game da yawan mantuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin fasalin da ke bayani game da cewa yana daga cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan alqur'ani mai girma wanda mun tsaya daidai gabar da wato mun tsaya daidai gabar da malam yake cewa falamma nafa anhu annahu shi'run wa athbathahu qur'anan lam yabqa shubhatun lizi lubbi fi anna alqur'ana huwa alkitabul arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat li anna ma laysa kadhalika la yaqulu ahadun innahu shi'r. Bayan dalilan da malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar da cewa alqur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne, shi ne ya yi zancen, kuma zance wanda ake ji da harfa wato da kalmomi. Don haka dai a taƙaice da harfan da kalmomin gaba ɗayansa zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi ne bayan malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala hikaya game da abinda kafirai suke faɗa na cewa shi wannan alqur'ani waka ne, shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la, manzanmu Ubangiji ta'ala ya ce ba mu sanar da shi waka ba, wa ma yanbaghi lahu, kuma waka ba ta dace ba gare shi, bai ma sauƙaƙa gare shi ba da zai yi waka. A ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya waka? Kwata-kwata bai iya waka ba, kuma wakar ba ta dace da shi ba. An gane ko? Ubangiji ta'ala sai ya ce in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, shi wannan littafi da ake karanta muku Ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto ba face ambato ne, wato galgadi ne, wa qur'anun mubin, kuma abin karatu ne wanda yake mai bayyanar da gaskiya game da ƙarya. Idan aka ce Qur'an bi ma'ana al-maqru, abinda ake karantawa, shine Allah ya ce in huwa, wannan littafi bai zamanto ba illa zikrun, face tunatarwa ce. An gane ko? Wa qur'anun mubin, kuma abin karatu ne wanda yake ma'abucin bayani, ma'ana mai bayyanar da gaskiya game da ƙarya. Shine malam yace falamma nafa anhu annahu shi'r, yayin da Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya kore gabar littafinsa maganar cewa waka ne, wa asbatahu qur'anan, ya tabbatar da shi cewa wato wani abin karatu ne na musamman. Malam yace lam yabqa shubhatul lizi lubbi, babu wani rikici da zai rage ga duk wani mai hankali wanda zai yi sani ya tabbatar da fi annal qur'ana, cewa alqur'ani huwa hazal kitabul arabi, shine dai wannan littafi wanda yake na larabci. Allazi huwa kalimatun, wanda littafin kalmomi ne, wa hurufun, da harfa, wa ayatun, da ayoyi. Gane ko? Li anna ma laysa kadhalika, domin duk abinda ba haka ba yake, ma'ana ba kalimomi bane, ba harfa bane, la yaqulu ahadun innahu shi'run, babu wani wanda zai ce waka ne. Saboda kamar yadda aka san waka ta kunshi kalimomi da harfa, kuma ana danganta ta ga shi mawakin a ce wakar wani, to haka alqur'ani zance ne na Allah, kalimominsa da harfansa gaba ɗaya daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Shi ne dai a taƙaice kenan wannan bayani da malam ya yi. Duk wani mai hankali to zai tabbatar da cewa shi alqur'ani wanda ya tabbata cewa zancen Allah ne, shi ne wannan littafi na larabci wanda yake hannunmu, wanda muke karantawa, wanda shi kuma littafin ya kunshi kalimomi da harfa. An gane ku? Kalimomi da harfa. kamar yadda waka kalimomi ne da harufa kuma ana danganta ta ga me ita to haka alqur'ani zancen Allah ne kalimomin da harufan gaba daya daga gun ubangiji subhanahu wata'ala suke shine yayin zance da wato dittare kenan da haka shi alqur'ani idan ka dauka iya abin da yake halitta takaddar da taddawar da aka rubuta wannan sune halitta amma kalimomin da harufan gaba ɗaya wannan zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne malai ya ce li anna ma laysa kadhalika la yaqulu ahadun innahu shi'r domin duk abin da ba haka ba yake ba kalimomi ba harufa babu wanda zai ce waka ne kina takaice dai malai yana nihin ya tabbatar mana cewa alqur'ani gaba ɗayansa da kalmominsa da harufansa gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake domin su almutakallimun su suna inkarin cewa harufan da kalmomin ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba suke kawai kasancewar kalam ne alkalamun nafsi cewa zance ne wanda yake haka jibrilu alaihi salam Allah ya jiyar da shi an gane ku shi jibrilu shine ya ciro ya zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba Allah bane ba yi zance da shi da kalmomi da harufa su suna gani in suka tabbatar da kalmomi da harufa wai kamar sun siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittinsa za mu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يؤقل وقال تعالى وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي فَأَثْبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْآيَاتُ الَّتِي تُتُلَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ تَعَالَى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كاف ها يا عين صاد وقال تعالى حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولهن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراكيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جهد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف مالم الله يجيك أنسنا فتاة وقال عز وجل Ubangiji mai girma da daukaka ya fada game da kalubalantar waɗanda suke da awar cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato shine ya kagi wannan alqur'ani, ba wahayinsa ba aka yi masa. Shine Ubangiji ta'ala yake ce da su, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, in har kun kasance a cikin kokonto game da abin da muka saukar ma bawanmu na wannan littafi, ma'ana in har kuna kokonton cewa littafin nan ba daga guna ba yake, shine ya kage shi. Ubangiji ta'ala ya ce fa'atu bi suratin min mislihi, to ku zo man da wata sura wato kwatan kwacin wannan alqur'ani, ma'ana ku zo da wata sura kwatancin sura ta alqur'ani, in har kuna kokonton cewa ba Allah bane ba ya masa wannan wahayin wannan littafi, shine ya shiga daki ya kaga ya fito ya ce Allah ne ya turo shi da shi. To ai kuma larabawa ne waɗanda suke tamkar shi, masu fasaha, an gane ko? Qur'anin nan kalmomi ne da harfa, wanda kalmomin nan da harfa da shi ne kuke tsara zancenku. Kina in har kuna ganin cewa kaga wannan alqur'ani yayi, to kuma ga wuri ku kago ku kagi wata sura wanda take kwatankwacin ta alqur'ani. Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wad'u shuhada'akum min dunillahi, ku kirayi waɗanda suke wato shaidunku, ma'ana waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ku nemi taimakonsu da agajinsu, in kuntum sadiqina, in har kun kasance masu gaskiya cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kagi wannan alqur'ani, to ku nemi taimakon duk wani wanda za ku iya neman taimakonsa, domin zawwa da wata sura kwatancin sura ta alqur'ani. Ubangiji ta'ala sai ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu, in har ba ku zo ba da wata sura kwatancin alqur'ani a yanzu, wa lan tafa'alu, ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa har abada har duniya ta nade ba za ku iya zawwa da wata sura kwatankwacin alqur'ani. Shine malama yace wala yajuzu an yatahaddahum bil ityani bi mithli ma la yudra ma huwa wala yuqal, ai ba yadda za a yi ya halatta Ubangiji ta'ala, ai baya halatta Ubangiji ta'ala ya kalubalance su game da zawwa da wani abu kwatancin abinda ba a san shi ba kuma ba a fahimce shi ba. Yaya Allah zai kalubalance su cewa ku zo da wani abu alhali wannan abu ba a san shi ba kuma ba a fahimce shi ba? Kenan kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shi wannan alqur'ani kalmominsa da harfansa gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala suke, inda Allah ya kalubalance su cewa in har suna kokonto game da shi wannan alqur'ani cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kage shi ba Allah bane bai yiwo masa wahayinsa, to ai larabawa ne kuma dai tamkar shi yadda yake da fasaha, kuma masu fasaha ne. Alqur'anin nan kuma larauci ne, kuma larabcin nan kalmomi ne da harfa kamar yadda kuke tsara zancenku, to ga wuri ku zo da kwatancin sa. Kaga ba yadda za a yi Allah ya kalubalance su da abinda ba a san shi ba kuma abinda ba a fahimce shi ba. Don haka wannan kenan yana tabbatar da alqur'ani kalmominsa da harfansa gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Shine sai malam ya ce wa qala ta'ala, wato Ubangiji mai girma da ɗaukaka wato ya faɗa, wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin, idan aka karanta musu ayoyinmu bayyinatin wato a fili, suwa sune waɗanda suke masu ƙaryatar da alqur'ani, ma'ana idan aka karanta musu ayoyinmu Ubangiji ta'ala yace bayyinatin, wanda ayoyi ne waɗanda suke a fili masu bayyanar da gaskiya game da ƙarya. Alal ladina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu, ko kuma ka ce waɗanda ba sa ƙaunar haɗuwa da mu. Domin lafazin la yarjun yana daga cikin zawannan kalmomi waɗanda suke zawatul abdad, waɗanda sukan ɗau fuska biyu. La yarjun yana ɗaukan ma'anar la yakhafu, sannan yana ɗaukan kuma wato shine kwadai la yaqumu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa dumannu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Kuma haka yace, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan, duk wanda ya kasance yana kaunar haduwa da Ubangijinsa, ma'ana aljannata zaman to makomarsa, to ya aikata aiki nagari. Ko kuma faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya zamanto yana tsoron haduwa da Ubangijinsa, kenan kar wuta ta zamanto makomarsa, faly'amal amalan salihan, ya aikata aiki nagari. To shine anan yace, inna yace qala allazina la yarjuna liqa'ana, waɗanda wato ba sa tsoron haduwa da mu, ko kuma ka ce waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu, zaka ji sun fada ga shi manzon namu da ya karanta musu alqur'ani, za su ce da shi itibi qur'anin gairi haza, zo mana da wani alqur'ani na daban gairi haza, ba wannan ba wanda kake karantawa, aw badilhu, ko kuma shi wanda yake hannun naka ka dan canza shi kai masa kuskurima. Ubangiji ta'ala yace, kulce da su, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ai bai saukaka ba gare ni, bai dace gare ni wanda zan canza wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi a karan kaina. Kaga wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin abubuwa biyu wanda suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi, su waɗanda ba su yarda da wannan alqur'ani. In ma ya zo da wani alqur'ani ba wannan ba, ko kuma shi alqur'anin da yake hannunsa, ma'ana ya ɗan yi masa kuskurima, ya canza masa wasu abubuwa waɗanda suke ganin su bai gamsar da su ba. Ubangiji ta'ala kai tsaye ce da ya lakanta masa amsar da zai ba su. Ubangiji ta'ala ya ce, kulce da su, ma ya kunu li, bai saukaka ba gare ni, ai ma ya suluhu li, bai dace ba gare ni, an ubaddilahu, da zan canza wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi a karan kaina, a ce in canza shi, a'a. Wannan aya da malam ya zo da ita, ya zo da ita ne domin tabbatar, an gane ko, domin cikon ayar sai ya ce, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni ba na biyar komai face sai abinda aka yi mun wahayi, an gane ko, ba na biyar komai illa kawai abinda aka yi mun wahayi. Wannan yana tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai biya ne ba mai kaga ba ne, duk abinda ka ji ya ce a yi ko ya ce a bari, to wannan sako ne daga wun Allah subhanahu wa ta'ala, ba shi bai kaga. Domin cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya, bana biyar komai face iya abinda aka yi mun wahayi. Dan haka can me Allah ya faɗa a cikin suratul qiyama, cewa fa iza qara'nahu fattabi'u qur'ana, in mun karanta maka wannan alqur'ani kenan ta hanyar karatu na jibrilu, ubangiji ta'ala ya ce fattabi'u qur'anahu, ka bi karatunsa, in ya karanta kai ma ka karanta. Dan haka malam ya zo da wannan shine, sai yake cewa fa asbata, ubangiji ta'ala ya tabbatar mana a wannan aya, annal qur'ana, lalle shi wannan alqur'ani, huwal ayatul lati tutla alaihim, sune ayoyin da ake karanta musu, ayoyin da ake karanta musu. In aka ce aya, wato wani yanki ne na zance, an gane ko, wanda in aka ce zance shi kuma ya kunshi kalmomi da harfa, tunda cewa wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinati, idan aka karanta musu ayoyin mubayyinatin wanda ayoyi ne waɗanda suke masu bayani game da hanya ta gaskiya, an gane kuma su bayanin hanya ta gaskiya game da hanya wadda take ta ƙarya. To shine yace fa asbata, ya tabbatar mana annal qur'ana, shi wannan alqur'ani huwa alayatul lati tutla alaihim, su ne dai ayoyin da ake karanta musu. Ita kwa aya ta kunshi kalmomi da harfa, dan haka kenan alqur'ani gaba ɗayan sa kalmominsa da harfansa daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Malam sai yazo da wata aya, wa qala ta'ala, ubangiji mai girma da daukaka ya fada, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm. Ubangiji ta'ala yace sani dai shi wannan alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke bayyinatun, waɗanda suke a fili, an gane ko, waɗanda bayanin su a fili yake, sun bayyana hanya ta gaskiya, kuma haka sun bayyana ma jama'a hanya wadda take ta ƙarya. Sai yace fi sudurin ladina utul ilm, ubangiji ta'ala ya kimsa shi a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani, su ne malamai. An ambaci zuciya da mahallinta, mahallinta shine sadr, shine fi sudurin ladina utul ilm. Allah ya kimsa wannan alqur'ani a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani. Wanda bayani ya gabata, fahimta a zuciya take, har da cewa a zuciya yake, zuciya ita ce take har da cewa, an gane ko, ba hankali bane kuma ba kwakwalwa ba, ita zuciya ita take kiyaye abu kuma ita ce take fahimta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ubangiji ta'ala sai yace, wa ma yajhadu bi ayatina, ba wanda ke musu game da ayoyinmu, illa zalimun, face azzalimai, waɗanda suke masu zaluntar kansu, masu kafirce ma ubangijinsu, su kadai ne suke musu da ayoyin alqur'ani. Sai yace wa qala ta'ala, wato ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa. Kenan kaga menene ash-shahid kenan wannan aya da malam yazo da ita, malam yazo da ita ne domin tabbatar da mu, tabbatar mana cewa wannan abinda masana suka hardace shi a cikin zukatansu, to shine zancen Allah, shine zancen Allah kenan, abinda su masana suka hardace shi wannan a cikin zukatansu, to shine zancen Allah. Abinda suka hardace ko ya kunshi kalmomi da harfa, tunda mai Allah ya faɗa cewa bal huwa ayatun bayyinatun, ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani, aya kwa kalmomi da harfa su ne suke bada aya. Sai yace wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya faɗa, innahu la qur'anun karim, innahu, lalle shi wannan littafi da ka zo musu da shi, ubangiji ta'ala yace la qur'anu, rantsuwa nake, wani abin karatu ne, karimun, wanda yake mai daraja. Bayani ya gabata, in aka ce qur'an bi ma'ana al-maqru, abin karatu kenan. Innahu, lalle wannan littafi da ka zo da shi, la qur'anu, ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da girma na da buwayata, yace lalle wani abin karatu ne, karimun, wanda yake mai daraja. Tushensa fi kitabin makanun, yana cikin wani littafi wanda yake suturtacce, wanda idanu ba sa hango shi. Wani littafi ne? Shine wato lauhul mahfuz, kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa, bal huwa qur'anun majid, sai ce fi lauhin mahfuz, makanun ay masturun an a ayunin nas, ko kuma an a ayunil khalq, wanda aka suturce game da idanun halittu ba sa hango shi, shine Allahul Mahfuz, tushen Al-Qur'ani daga can yake. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim, wa innahu fi ummil kitabi, lalle wannan Al-Qur'ani yana cikin tushen wato littafi. Menene tushen? Shine wato Allahul Mahfuz. ba'da ana aqsama ala zalik, wato bayan yayin rantsuwa akan haka sai ya tabbatar da cewa wato innahu la qur'anun karim fi kitabin makan, bayan ya fada fala uqsimu bi mawaki in nuju wa innahu la qasamul law ta'lamuna azim, sai ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharu. Dan haka wannan yana tabbatar da cewa abinda aka rubuta a cikin lauhul mahfuzi zancen Allah ne, shi ko zancen Allah ya kunshi harfa da kalmomi, an gane ko harfa ne da kalmomi, dan haka kenan alqur'ani gaba ɗayan sa kalmomin sa da harfan sa daga gun Allah subhanahu wataala yake. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Shine malam sai yace wa qala ta'ala, ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa, kaf ha ya ayin sad da kuma hamim ayin sin qaf, sai yace waqtataha tis'an wa 20 suratan bil hurufil muqatta'a, ubangiji ta'ala ya bude sura 30 ba daya daga cikin surorin alqur'ani da waɗannan harfa na babbaku, an gane ko da waɗannan harfa na babbaku, kaf ha ya ayin sad, kaga akwai kafun, akwai haun, akwai yaun, akwai ainun, akwai sadun, haka kuma hamim ayin sin qaf, ga haun, ga mimun, ga ainun, sannan ga sinun, ga kaf. Shine yace waftataha tis'an wa 20 suratan bil hurufil muqatta'a, ubangiji ta'ala ya bude sura 30 ba daya daga cikin surorin alqur'ani da waɗannan harfa na babbaku, su ne ake kira alhuruful muqatta'a, kina alhuruful hijaiyya. Sai yace an gane ko kenan kasancewar wannan dalili ne wanda yake tabbatar da wato alqur'ani gaba ɗayan sa kenan harfan sa da kalmomin sa zancen Allah ne, tunda waɗannan harfa ne waɗanda suke na babbaku, wanda kuma ba wanda ya san me suka kunsa in banda ubangiji mai girma da daukaka, wanda lalle malaman tafsiri tun daga magabata sahabbai sun yi kokarin bayyana ma'anar irin waɗannan harfa na babbaku, kusan kauli 30 ke akwai, kamar yadda Ibn Ashur Allah ya ji kansa a cikin littafinsa na tafsir at-tahrir wa talwir ya hakaito da waɗannan maganganu, sai yake faɗa cewa dukkan waɗannan maganganu babu wata faɗa wanda take da madogara tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda za a iya kafa hujja. Yace a takaice abin da yafi kubuta kawai ka ce kalmomi ne wanda ubangiji ta'ala ya buda waɗannan surori da su domin kalubalantar waɗanda suke kokonto game da alqur'ani, cewa in sun isa su zo da kwatancin shi, saboda harfa ne ga wanda suke tsara zance da shi, to amma an zo da su, su kansu ba su san ba menene suka kunsa, ko kuma a takaice kawai ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, ubangiji ta'ala shine masani game da abin da yake nihi da waɗannan harfa. Shine malam yace waqtataha tis'an wa 20 suratan bil hurufil muqatta'a, ubangiji ta'ala ya bude sura 30 ba daya daga cikin surorin alqur'ani da waɗannan harfa waɗanda suke na babbaku. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a alqur'ana, duk wanda ya karanta alqur'ani fa a'rabahu, ya kyautata karatunsa, an gane ko menene kyautata karatun alqur'ani, shine ka karanta shi da tajwidin sa, an gane ko duk wani harafi ka bashi haƙƙin sa, ka fitar da shi ta inda ake fitar da shi, da abin da ya shafi kenan mududu da sauransu, da inda ake tsayawa, da inda ake farawa, ka san inda ake tsayawa, ka san inda ake farawa, shine wannan irabin qur'ani kenan, fa a'rabahu, ya kyautata karatunsa. Manzo Allah yace falahu bi kulli harfin minhu ashra hasanati, falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin, yana da wato lada goma da kowane harafi idan ya karanta. Wa man qara'ahu, duk wanda ya karanta alqur'ani wa lahana fihi, wato ya ringa kuskure game da karanta alqur'ani baya kyautata karatunsa, falahu bi kulli harfin hasana, yana da lada daya game da kowane harafi. Malam yace hadithun sahihun, hadisi ne ingantacce, illa kasancewar wannan fada ta malam da yayi cewa hadisi ne ingantacce, malamai suka ce ba za a sallama masa ba domin hadisin bai inganta ba, hadisi ne dhaifi. An gane ko? Yana cikin al-mujam na al-imamu Tabarani, a cikin sanadinsa akwai marwaita waɗanda suke dhaifai, don haka hadisi ne dhaifi, illa kasancewar mai yiwuwa ya rikita ne ga malam, domin akwai hadisi tabbatacce, hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin wato sahihu Tirmidhi, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, duk wanda ya karanta daidai da harafi daya na littafin Allah, manzon Allah yake falahu bihi hasana, yana da lada na musamman wato game da harafin da ya karanta. Sai yace wal hasanatu bi ashri amsaliha, shi ko kyakkyawan aiki a gun Allah wato akan linka ma bawa wato sau goma, kyakkyawan aiki ɗaya tak in ka zo da shi alƙawali ne na Allah sai ya linka shi sau goma, kamar yadda ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Manzo Allah sai yace la aqulu alif lam mim harf, bazan ce da ku a jumulce kalima ta alif lam mim in ce harafi ne a matsayin harafi take, manzo Allah yace bazan ce da ku haka ba, yace walakin alifun harfun, sanadi alif kin kansa manzo Allah yace harafi ne, walamun harfun, lamun kin shi ma harafi ne, wa mimun harfun, mimun kin manzo Allah yace shi ma harafi ne. Kaga wannan hadisi da malam ya zo da shi dalili ne wanda yake tabbatar da cewa alqur'ani kalmomi ne da harfa, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta harafi daga cikin littafin Allah za a bashi lada game da wannan harafi da ya karanta, kuma ladan sai an linka shi sau goma. Sai ya ce bazan ce da ku alif lam mim gaba ɗayan wannan in ce harafi ɗaya ne, a'a, manzo Allah ya ce alifun kin harafi ne, lamun kin harafi ne, mimun kin harafi ne. Idan kaga wannan hujja ce ta ahlus sunna wal jama'a game da cewa alqur'ani kalmominsa da harfansa gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala suke. Kenan a takance shi hadisin da malam ya zo da shi bai inganta ba, kenan hadisin da ya tabbata shi ne hadisin da yake cikin sunan Tirmidhi. Wa qala alayhi salatu wassalam, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ikra'ul qur'ana, manzo Allah yace ku karanta alqur'ani. Qabla an ya'ti qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi, manzo Allah yace kafin wasu jama'a su zo waɗanda za su ringa meke wato harfa na alqur'ani iqamatas sahmi, irin yadda ake meke karen kibiya. Karen kibiya ba a so a same shi da karkata ko mun kankantarta, saboda matukar an same shi da karkata idan aka halba to ba za ta je ba inda ake nihinta je, dan haka shi karen kibiya zaka ga waɗanda suke masanan shi dama yana danye ake karyo shi, in yana da wata karkata ana karawa ga wuta ana mekewa, ana kara shi ga wuta ana mekewa har yayi zab yadda ake so. To shine anan manzo Allah yace ku karanta alqur'ani kafin wasu jama'a su zo waɗanda za su ringa meke harfa na alqur'ani iqamatas sahmi, irin yadda ake meke karen kibiya. yaya suke miƙe alqur'ani ma'ana suna karanta shi da tajwidin shi an gane tilawa wanda take kikkiawa wanda kowane harafi za a bashi haƙƙinsa a fitar da shi daga mafutarsa amma tare da haka saboda raunin imaninsu maza Allah ya ce la yujawizu taraqiyahum karatun alqur'anin su baya wuce karankar musu lafazin taraqi jam'i ne na tarquwa in aka ce tarquwa shine karankarma idan aka ce karankarma shine nan kenan an gane ko nan nan shine ake kira tarquwa kenan karatun alqur'anin su baya wuce tarquwa ma'ana baya fitowa daga cikin zuciyarsu ma'ana ma ya wuce ya daukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wasu kyawawan ayyuka suna daukaka ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfau to karatun alqur'anin su da suke manzon Allah yace baya wuce karankar musu saboda raunin imaninsu menene ya janyo musu wannan raunin imani manzon Allah yace ya ta'ajjaluna ajrahu suna neman gaggauta wato ladan karatun alqur'ani amma su so suke kawai su karanta a biya su a ba su wasu ɗan kuɗaɗe su saka aljihunsu ko kuma su suke kawai su ta hanyar wannan karatun alqur'ani su samu wata daraja da ɗaukaka a gun mutane a rayuwarsu ta duniya a ringa wani ai gwani ne makaranci ne an gane ko ana ziga shi ana tila masa ƙasa wannan shine gaggawarsu na su karanta a biya su a ba su lada ko kuma mutane su ringa tila musu ƙasa a ringa cewa wani gwani ne manzon Allah yace wala yata'ajjalunahu ba sa jinkirta ladan karatun alqur'ani ma'ana ba sa yi dan Allah dan neman sakamakon shi a gobar kiyama a kawai suna yi ne in ma dan a biya su ko kuma dan a ringa ziga su ana wasa su ana girmama su a cewa ne makaranci kamar yadda wannan al'amari ne wanda yake yayyado a cikin jama'a a yau kuma ba komai bane bai kai mutane haka illa tsabar jahilci rashin fahimtar addini Allah ya maka baiwa wadda babu wata baiwa sama da fahimtar littafin Allah subhanahu wata'ala maimakon ka gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala kai masa da'a ka nemi sakamakon shi a gobe kiyama akan wannan ni'ima da ya maka amma sai ya zamanto mutum shi wai daraja yake nema da ɗaukaka a gun mutane da nuna cewa shi gwani ne a wajen karatun alqur'ani don haka kuskure ne duk wanda ya karanta alqur'ani dan a ce masa makaranci to yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda ake hura wutar jahannama da su a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi wanda ya karanta alqur'ani dan a ce masa makaranci da wanda ya fita fagen daga dan a ce masa jarimi sadauki da wanda yake sadaka yana ciyar da dukiya domin a ce masa wane mai kyauta ne wane mai sadaka ne manzon Allah ya faɗa cewa waɗannan uku su ne farkon wanda za a hura wutar jahannama da su a ranar kiyama ma'ana sun zama makamashi na wutar jahannama Allah ya kare mu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yace la yujawizu taraqiyahu karatun alqur'ani su baya wuce karankar musu wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana da cewa shi wannan alqur'ani kalmomi ne da harfa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yuqimuna hurufahu iqamatas sahabi waɗannan mutane idan suka zo za su ringa meke harfa na alqur'ani yadda ake meke karan kibiya kaga wannan nassi ne bayyana wanda yake tabbatar da harfa na alqur'ani gaba ɗayan su daga gun Allah subhanahu wata'ala yake kamar yadda kalmomi ne kuma kalmomin daga gun sa yake shine ya yi zance da su hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha an gane ko riwaya ce ta Jabir ibn Abdullah, kamar yadda hadisin yana cikin wato Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud, haka da Al-Mujamul Kabir na al-Imam Tabarani. وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما, ابو بكر da Umar Allah ya kara musu yadda, sun fada suke cewa i'rabul qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'dhi hurufihi, wato kyautata karatun alqur'ani shi muka fi so game da haddace wato sharin wasu haruffan shi, da a ce ka haddace wasu ayoyi na alqur'ani kuma baka iya karanta shi ba da tajwidin shi, to a ce ka iya karanta alqur'ani da tajwidin shi, wannan shine yafi dacewa. Wanda bai haddace ba amma in yana kallo zai karanta kuma karatilawa wanda take kyakkyawa yafi wanda zai haddace alqur'ani kuma tare da cewa a cikin haddashi akwai kuskure game da karanta alqur'ani, kenan fiyayye daga cikin su wanda yake kyautata karanta alqur'ani kuma ya haddace shi. An gane ku? Kenan mataki ne uku. Na farko, wanda ya haddace alqur'ani amma barna yake a wajen karanta alqur'ani, wanda yake sama da shi, wanda bai haddace ba amma in yana karantawa to yana kyautata karatunsa, wanda kuma wanda ke sama da su gaba ɗaya, wanda ya haddace alqur'anin kuma yana kyautata karatun alqur'ani. Shine anan Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda suke faɗa i'rabul qur'ani, kyautata karatun alqur'ani. An gane ko? Kyautata karatun alqur'ani ahabbu ilaina shine mafi soyuwa a gunmu, min hifzi ba'dhi hurufihi game da haddace sharan wasu haruffansa. Anan karka dauki irabul qur'an kamar misali irabi wanda yake na nahwu, ka ringa irabun shi, abinda ake nihi anan kenan kyautata karatun. Wa qala ali radiyallahu anhu, ali Allah ya kara masa yadda, ya faɗa man kafara bi harfin minhu, kenan a shahid dai hadisin da ya gabata tunda cha suka yi ahabbu ilaina min ba'dhi hurufihi, shi muka fi so game da sharan wato haruffansa, duk da cewa shi wannan athar din bai inganta ba zuwa ga Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda. Sai ya ce wa qala ali radiyallahu anhu, aliyu Allah ya kara masa yadda, ya faɗa man kafara bi harfin minhu, duk wanda ya kafirce ma harfi ɗaya tak na alqur'ani, faqad kafara bihi kullihi, tabbas wato ya kafirce ma alqur'ani gaba ɗayansa, harfi ɗaya tak wanda aka yi ittifaki akan shi cewa harfi ne na alqur'ani, idan mutum ya yi musan wannan harafi ya ce shi bai yarda da shi ba, to gaba ɗayan alqur'ani ya kafirce masa, yarda da sauran harufan ba zai amfane shi ba. Shi ne malam ya ce wattafaqal muslimuna, ya ce jama'a ta musulmi, an gane ku? Kenan a nan abinda muke so mu gane wannan asar na Ali Allah ya kara masa yarda, kenan duk wanda ya yi musan harafi ɗaya na alqur'ani tamkar ya yi musan alqur'anin ne gaba ɗaya, kamar yadda mutumin da ya yi musan wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani to ya yi musan alqur'ani gaba ɗaya, ko wata sura daga cikin surorin alqur'ani mutum ya yi musanta to ya yi musan alqur'anin gaba ɗaya, ya kafirce masa. Kamar yadda imani da manzannin Allah sai ka yi imani da su gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan, in ka ware ɗaya daga cikin manzannin Allah ka ce kai baka yarda da shi ba a matsayin manzo, to imaninka da sauran manzannin gaba ɗaya ba zai amfane ka ba. Shi ne annabi malam ya ce wattafaqal muslimuna, jama'a ta musulmi gaba ɗayansu sun haɗu babu saɓani ala addi suwar alqur'ani, a bisa ƙididdiga surori na alqur'ani, sun lissafa surori na alqur'ani gaba ɗaya sura ce 114, alqur'ani yana kunshe da sura 114, wannan babu saɓani tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau, wa ayatihi, kuma sun yi ittifaki akan wato ididdiga ididdigar ayoyinsa. An gane ko? Ayoyin Alkur'ani. Wa kalimatihi, da kalmominsa gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki akan adadin kalmomin Alkur'ani. Wa hurufihi, da harfansa, kowanne ɗaya bayan ɗaya malamai sun lissafa. Malam ya ce wala khilafa bainal muslimina, babu saɓani tsakankanin musulmi. Fi anna man jahada min alqur'ani suratan, cewa duk wanda yayi musan wata sura daga cikin surorin alqur'ani yace bai yarda da ita ba. Aw ayatan, ko yayi musan wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani. Aw kalimatan, ko wata kalima daga cikin kalmominsa. Aw harfan, ko wani harafi. Muttafaqan alaihi, wanda aka yi ittifaki a kansa gaba ɗaya babu saɓani. Malam ya ce annahu kafirun, ba saɓani a gun magabata, wannan mutumin ya kafirta. Duk wanda ya yi musan harafi ɗaya na Alkur'ani wanda aka yi ittifaki, ko wata aya, ko wata sura, ko wata kalima, to wannan mutum ya kafirta. Malam sai ya ce wa fi hadha, a cikin wannan bayani da muka yi, waɗannan abubuwa da muka zo da su, ma'ana waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai, malam ya ce hujjatun qati'atun ala annahu hurufun, wato hujja ce wadda take mai yanke duk wata jayayya akan cewa shi wannan Alkur'ani harufa ne. An gane ko? Ma'ana wa fi hadha, a cikin waɗannan bayani da muka yi. Kenan menene bayanin? Malam ya zo da ayoyi na Alkur'ani da hadisai. Malam ya ce hujjatun qati'atun, akwai hujja wadda take mai datse dukkan wata jayayya, ala annahu hurufun, akan cewa shi wannan Alkur'ani harufa ne. Harufa ko da su ne ake hada kalmomi. Kenan, dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, Alkur'ani zancen Allah ne. Shi ne yayi zance da shi kalmomin da harufa, ya jiyar da Jibrilu alaihi salam. Jibrilu alaihi salam shi kuma ya zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukar da shi. Kenan, idan mai karatu ya karanta Alkur'ani, abinda shi mai sauraro ke sauraro zancen Allah ne yake sauraro. An gane ko? Zancen Allah ne yake sauraro. Dan haka kenan, shi mai karatu yana karantawa, kenan kasancewar halishansa halitta ce daga cikin halittu, amma abinda yake karantawa zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba halitta ba ce daga cikin halittu, domin harfan da kalmomin gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Haka in ka ɗauki shi Alkur'ani, kamar yadda muka yi bayani, takaddar da taddawar wannan dukkan shi halitta ne, amma harfan da kalmomin zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. Wannan shi ne iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shi kuwa in aka ce zance, shi ne abinda ake ji. Kenan, Allah ne ya yi zance da wannan littafi, ya ji yadda Jibrilu alaihi salam, shi kuma Jibrilu alaihi salam ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.